الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau mana 21 ga watan Ramadana shekara ta 1441 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 3 ga watan 5 shekara ta 2021 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ammar ibn Yasir da ke Hausawa ɗan Fulani cikin garin Kano. A jiya, idan ba a manta ba, a cikin wannan sura mai albarka, suratul anbiya'i, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 70 da 5 ƙarshen kissar annabi Lut alaihi salam. Yau kuma za mu tashi aya ta 76 farkon kissar annabi Nuhu alaihi salam. Allah madaukakin sarki ce.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Allah madaukakin sarki ya halaka su ta hanyar
umartar mala'ika ya kwanci garin a juya shi sama ta koma ƙasa, sannan kuma aka yi musu ruwan duwa su na wuta wanda ƙarshen su kenan suka gama. Allah maɗauki sarki gaba ɗaya ta kai da su. Allah maɗauki sarki ya shiga ba mu labarin annabin Allah Nuhu alaihi salam. Annabin Nuhu alaihi salam ya uwa shi ne farkon manzo daga cikin manzanni da Allah maɗauki sarki ya aiko a ban ƙasa gaba ɗaya. Daga lokacin da Allah maɗauki sarki ya halitta annabi Adam alaihi salam, annabi Adam da ‘ya’yansa da jikokinsa da jikokinsa duka sun ci gaba da tafiya ne akan tauhidi da kaɗaici Allah maɗaukakin sarki, babu shirki a tsakaninsu. Sai dai aka yi ƙarni guda goma shekara dubu kenan, kamar yadda aka tabbatar da ƙabilar da Abbas, ana ta bautar Allah maɗaukakin sarki, ana ta tauhidi, ana ta kaɗaici Allah maɗaukakin sarki, babu shirki a cikin mutane. Ba sai da zamani ya tsaye kuma abubuwa su canza, sai shirka ta shigo cikin mutane. Shirka ta shigo cikin mutane ne sanadiyar wasu bayin Allah nagartattu da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarinsu a cikin suratul Nuh alayhi salam. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa yaghuth wa nasra. Waɗannan bayin Allah ne nagartattu asali, Dawud da Yaqub da Ya'uq da Nasara, dukkaninsu bayin Allah ne masu biyayya ga Allah maɗaukakin sarki sau da kafa. To sai suka rasu suka bar duniya, waɗanda suka yi zamani tare da su sai suka yi butun-butuninsu, suka yi gunkinsu, sai suka ajiye kowanne a inda yake zama, kowanne a inda yake ba da karatu, kowanne a inda yake ibada, sai suka yi butun-butuninsu. Asali sun yi butun-butuninsu ne don su rinƙa ganin suna tunawa da su, amma ɗinsu na baza ba ta nagari wanda suka bau wani ligasi aikin alkhairi, to sai suka ga ai a rinka kallon su, za a rinka tunawa da aikin su don a rinka koyi da irin aikin nasu. Shi ne asalin butun-butunan nasu, ba sun yi ne don su bauta musu ba, shi ne. Ana nan zamani yana tafiya, waɗanda suka yi wannan aiki na farko na butun-butunan nasu don su rinka tunawa da su suka shuɗe suka bar duniya gaba ɗaya. Sai kasance an samu sababbin mutane wanda su ba su san dalilin da ya sa waɗannan iyayen nasu suke butun-butunan waɗannan kakannin nasu. To sai shaidan ya zo waɗanda suka yi saura a lokacin, sai ya gaya musu cewa wannan butun-butunan da kuka gani na Wud da Ya'uq da Yaghuth da Nasra, waɗannan bayan Allah na gari, iyayenku ba sun yi butun-butunan su ne don su rinka bautata musu. Kawai sai suka juye daga neman albarkarsu, suka juye daga kamun kafa da su gaba ɗaya, matan suka kuma tana bautata musu. To ‘yan uwa, wannan shi ne farkon asalin su ɗaɗowar shirka ta shigo cikin ɗan adam. Da babu shirka a cikin bani adam gaba ɗaya. To lokacin da shirka ta faru sakamakon wannan, sai Allah maɗaukakin sarki ya tayar da manzo na farko a duwar ƙasa, shi ne annabi Nuhu alaihi salam. Allah maɗaukakin sarki ya turo shi zuwa ga waɗannan mutane, ya kiraye su, ya musu gargaɗi, ya gaya musu cewa waɗannan mutane ba alloli ba ne, ba ababen bauta ba ne, bayan Allah ne nagartattu, Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya kamata a bautata. Annabin Allah Nuhu alaihi salam ya zo cikin mutanensa, ya yi musu wa'azi, ya yi musu nasiha, ya faɗakar da su duk wata hanya da ya san zai bi, ya kiraye su zuwa ga addinin Allah ta biyu, ya rinka bin su ɗaiɗaikunsu, yana kiran su zuwa ga addinin Allah. Idan ya gansu a taron jama'a nan ma bai haƙura ba, ya je ya same su. Sannan ya yi wa'azinsu a sirrance, babu wanda ya sani, ya je ya samu mutane a cikin sirri ya gaya musu. Wani lokacin kuma ya bayyana idan ya za a kuma ba, duk wata hanya da aka san za a bi don a isar da addinin Allah a yi wa'azi annabin Allah Nuhu alaihi salam, sai ne wannan hanya. Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari cewa إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. حسوا إن سوى يا قوم إني قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا يتي ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واصغرت لهم اسرارا وتهنيا ده انما الله نوح عليه السلام يسان زي يسدد سفر سيدي يبيس ليلي تكين جماعة أسر الجيء أبيني مسوأ أما ستفجي لي مسا ستكي كربجة أورا النبي نوح عليه السلام سيدي كسن جي سنزر جيش دوس أبوه وده وده نفركو ستكي مسا أي بايا وأدي بيزو ياتشي النبي بني سيدن سامن أوقات so yake kawai a ce ya fi su so a kito yake kawai a ce ai ya zo wani babba a cikin su ya zo ne ya ce shi annabi ne dan a ce to shikenan shine shugaba shugabanci yake su shine zargi na farko da suka yi masa zargi na biyu suka ce masa to amma haka ne dan me za a turo ka a turo mala'ika mana kai kana mutum dan me za a turo ka a matsayin manzo wanda zai kira mu a'a idan da Allah ya ga dama yana so ya kira mu mala'ika zai kira mu ba kai ba zargi na uku masu kace masa ma mahaukaci ne gaba ɗaya ko rabe da shi yana da motsin kai duk waɗannan maganganu sai da ta gaya masa da ƙarshe kuma suka ce masa ai in dai kana so mai imani da kai wanda suka yi imani da kai mun ga duk wasu mutane ne kaskantattu sai ka kore su sai ka raba su da inda kake idan kai wannan mu kuma sai mu bi ka duk da haka annabin Allah alaihi annabin Allah Nuhu alaihi salam bai biya ta tasu ba ya ci gaba da kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wadannan abubuwan da na gaya mana gaba daya Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul mu'min walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaquna fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum abu na farko kina suka ce wannan annabin Allah nuhu alaihi salam bai kasance ba sai mutum ne wanda kuma yake son ya samu falala da daukaka akan ku shi sai yazo ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi suka ce walau sha'a rabbuka walau sha'a Allah la anzala mala'ikata ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalina inda ace Allah madaukakin sarki ya ga dama aidan mala'ika zai turo ya kira mu ba mutum zai kira ba mutum zai turo irin annabi nuhu alaihi salam da karshe suka ce in huwa illa bihi jinnatun fatarabbasu bihi at-tahi suka ce ai mu ba maganar sama face mutum ne da ya samu motsin ka aljanu sun dan shafe shi ya haukace shi sama ya zo ya ce Allah ya aiko shi a cikin surati shu'ara ikum Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa suka ce masa qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu a garin ya zami imani da kai mu bi ka bayan kaskantattu ne suke bin ka idan kana so mu bi ka mu imani da kai waɗannan kaskantattun sai ka kore su ma'ana waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam talakawa da sauran marasa ƙarfi galibi su suke bin annabawa su ne suka bi annabi Nuhu alaihi salam to shine wai masu kuɗi da sauran manyan gari suke ce masa matukar yana so su yi imani da shi to su ya koru waɗannan ƙanana kaskantattu marasa arziki shi kuma yana cewa wa ma ana bi taridil ladina amanu babu ni ba koru waɗanda suka yi imani duk wanda ya yi imani da Allah to ni ina tare da shi ba zan kore shi ba to annabi Nuhu alaihi salam ɗan uwa ya sha wahala kware da gaske wajen kiran mutanansa sai da yi shekara 1150 shekara 1150 ya uwa shekarar da ya kawai yana kira yana wa'azi shekara 950 haka Allah madaukakin sarki ba mu labari walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama Allah madaukakin sarki ya ce hakika mun aiko annabi Nuhu ga mutanansa ya kiraye su sai da ya zauna a cikin su tsawon shekara 1150 wannan malami suka ce shekaru ne kawai na kira shekarun da yake kawai yana wazi shekara 950 amma duk da haka ƴan uwa duk da haka Allah madaukakin sarki ya ce fama amana ma'ahu illa qalil babu wanda suka yi imani da shi sai ƴan kadan ku kalla ƴan uwa cikin shekara 1150 yanzu shekara 100 ma a ciki aka dauka kawai a cikin mu duk wanda ya shekara 100 kawai abin a kalle shi ne abin a jinjina masa sai an rinka buga misali da shi a unguwarsu a garinsu ana cewa ga wani datti da ɗan shekara 100 to amma ku duba shekaran ma kawai ne na kira fa shekara 950 yana cewa zo a ba Allah amma duk da haka mutane ƴan kaɗan su suka bi shi amma duk da haka mutanensa bayan sun ce masa mahaukaci sun ce masa girma yake so sun ce ya kori mabiyansa sun ce masa a turo mala'ika duk bai ishe su ba da suka ga abin ya ishe sai suka rinka ce masa ai idan ma bai daina da a wannan ba ya daina aibata allolinsu to ba za su kashe shi za su jefe shi قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين سكت يا نوح عليه السلام idan fa baka daina wannan abin da kake na wa'azi da aibata allolinmu ba za fa mu jefe ka za mu kashe ka annabi nuhu alaihi salam bai gushe ba ya ci gaba da kira ya ci gaba da gaya musu cewa Allah madaukakin sarki shine abin bauta ba waɗannan gumaka nasu ba har sai da ɗaya ba tsammani gaba ɗaya cewa ba za su imani da shi ba kamar da Allah madaukakin sarki ya ga masa cewa fala tabta'is la yu'minu min qablika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yaf'aluna ko yamaluna Allah madaukakin sarki ya ga masa cewa babu ko wanda zai ƙara imani daga cikin mutanen ka sai wanda ya riga ya imani wanda ya riga shiga addinin musulunci ya riga shiga amma ka sani ya Nuhu alaihi salam duk wanda bai imani ba to ba zai shiga ba to sai da ya ba tsammani ya tabbatar ba za su imani ba bayan ya sha bakar wahala sun cutar da shi shekara 950 sannan sai musu addu'a shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari anan wa Nuhan ka ambaci kissar annabi Nuhu iznada min qablu lokacin da ya daga hannu ya kira Allah madaukakin sarki yayi addu'a tun kafin addu'ar da annabi Ibrahim yayi tun kafin addu'ar da annabi Lut alaihi salam yayi shine gaba da su shi ya riga sun yi addu'a wacce addu'a yayi shine addu'ar da Allah madaukakin sarki ya harkar da mutanen sa saboda ba za su imani ba ita ce addu'ar da Allah ya ba mu labari a cikin suratul Nuh wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina diyara innaka intazarhum يذل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا النبي نوح عليه السلام يمس مقر الدعاء وقال نوح النبي نوح عليه السلام يتي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا كذا كبر ونجدا نكافري يسورا أدورا أساد دكان سكهلك الدسوياء وبنجيزي ita ce addu'a da annabi Nuhu yayi in dai mutum bai imani da ni ba ya ubangiji Allah ka halakar da shi duka tafiyar da su dan zaman sa a doran kasa ba shi da wani amfani duk mutumin da ba zai bauta wa Allah madaukakin sarki ba ba zai wa Allah madaukakin sarki biyayya ba me zai amfani zaman sa a doran kasa babu sai ka sai addu'a ya ubangiji duka tafiyar da su yace innaka intazaruhum ya ubangiji idan ka kyale su ba karbar su a doran kasa yudillu ibadaka za fa su halakar da bayinka ne za su batar da bayinka ne wala yalidu kuma babu wanda za su ƙara haifa illa fajiran kafara sai wanda yake fajiri kafiri me dalili saboda ya Allah madaukakin sarki ya ga masa cewa fa ba za su ƙara imani da shi ba babu wanda zai ƙara imani da kai sai wanda ya riga imani to shi ne ya ga masa cewa ya ubangiji idan ka basu babu wanda za su ƙara haifa sai fajiri ko kuma kafiri to shi ne Allah madaukakin sarki ya kaba addu'ar annabi Nuhu alaihi salam yace je ya kera jirgi jirgin ruwa ka ce je ya kera bai za a yi da jirgin ruwa Allah madaukakin sarki ya san abin da za a yi da shi shi ne wa yasna Allah madaukakin sarki ya ce ya je ya kera jirgin ruwa idan ya kera jirgin ruwa Allah madaukakin sarki zai saukar da ruwan da ne za a halaka su gaba ɗaya shi ne Allah madaukakin sarki yake ba mu cewa yake gaya mana cewa qala rabbi ansurni bima kazzabuna annabi nuhu alaihi salam ya addu'a ce ya ubangiji ka taimake ni bisa ƙaryata ne da suka yi sai Allah madaukakin sarki ce fauha ilayhim anisna ilfulk alayhi anisna ilfulk bi a'yunina sai muka yi annabi Nuhu wahayi da ya je ya kera jirgin ruwa a kan kulawan mu da ri'ayar mu muna kallon ka gaje ka kera jirgin ruwa wa wahayina kuma da wahayin mu wala tukhatibni fi alladhina zalam innahum mughraquna kada kai mun magana kada ka ce zaka nemi wani uzuri game da wanda suka zalunci kansu suka yi shirka ko da a cikin iyalinka ne sun riga sun zalunci kansu suna cikin wanda za a halaka annabi Nuhu alaihi salam ya bi umarnin mahaliccin sa yaje ya fara kera jirgin ruwa wa yasna'ul fulka yaje yake kera jirgin ruwa yake sassaka jirgin ruwa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi mutanen sa duk lokacin da suka zo wucewa ta wajen sa lokacin da yake aikin kera jirgin ruwa sahiru minhu sai su rike masa injili sunu kuma yanzu an kuma kafinta yanzu wa'azin yaki kuma yanzu an kuma kafinta dan da mun zancan wa'azi yanzu babu tunda sun isi imani yanzu me ake yi shine yanzu hanyar da za a halakar da su kuma ake bi to duk wanda yazo cewa sai masa izgili sunu kuma an kuma kafinta to Allah ya kyauta shine kuma shi kuma annabi Nuhu alaihi salam sai ga musu cewa ala in tasaru minna فإنّا نسخر منكم كمامي كما تسخرون كوي إزجلي بعد إزجلي بعد إزجلي بني كوي يد كوتي وانا إزجلي أكل لوكا سندزي مون يزامي بوك إزجلي كم يد كوتي من سؤالك سيد الله مرحب ينسركي يقدر الله نوح عليه السلام يجمع كير جرجر والنجبا أيا سيد الله مرحب ينسركي تيتوي إيدي كون ندنجي دكتين هالتو نمجد مجي من كل زوجين اثنين kowanne dangin halitta Allah madaukakin sarki yace ibu mutu ya rebu guda biyu dan halakar da duniya zai a gaba dayan ta a lokaci to shine annabi nuhu alaihi salam duk wata dabba malami suka ce duk wata dabba da kuka sani ya yi guda biyu idan a misali makaddara mace akuya namiji da mace tinkiya namiji da mace zaki namiji komai namiji da mace haka ya dauka yasa sai kuma mutanen da suka imani da shi gaba dai sai suka hawo jirgin ruwan Allah madaukakin sarki ya aje musu wata alama wanda idan sun ganta to azaba ta zo shine idan mai tuya tana tuya a cikin tanderu za ta ga ruwa ya fara bubbugowa ta tsakankan tanderunta to a lokacin kowa ya ta kansa azabar Allah ya ta sauka kenan wa fara tannur kenan saboda haka lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya ga wannan alama da Allah madaukakin sarki ya aje masa wanda idan ya ganta azaba ta zo shikenan sai da bi inasa suka shiga cikin jirgin ruwan sai Allah madaukakin sarki ya tsirar da su Allah madaukakin sarki su ko wadancan mutane da suka butulce suka kafirce wa annabi Nuhu alaihi salam sai musu wani irin ruwa da ba a taba ganin su a duniya ba ruwa ne ta sama ta ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر التي حملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر الله مدوكي سركي يتي سما تزبد دروا كسا تفوتو دروا كونغا قاعده يدا كسا بغن روا تا ina kasa bagane shi ta sama to yau kuma ga ruwa ta sama ta kasa ina kaje ka buye kenan idan ka shiga cikin ɗakin ka da yake da rufi akwai ruwa da yake bulbulwa ta kasansa kun ga ayo ba mai kenan ba tsira sai wanda yake cikin jirgin annabi Nuhu sai wanda yake cikin duk wanda baya cikin jirgin annabi Nuhu alaihi salam to ya mutu ya gama ya halaka daga cikin iyalan gidan annabi Nuhu alaihi salam akwai matarsa akwai ɗansa na cikinsa duk suna cikin kafirci basu imani da annabi Nuhu alaihi salam kun gaje mu na baku labari cewa mata annabi Nuhu ta kasance daga cikin me wanda suka kafircewa annabi Nuhu alaihi salam to yau ga wata matar ta annabin Allah ita ma ta ƙara kafircewa me mijinta annabin Allah ita ce mata annabi Nuhu alaihi salam to ita ba ita kadai bace ta samu goyen bayan danta kuma da ita da danta duk sun kafircewa annabin Allah Nuhu alaihi salam to shi sa lokacin da Allah ya tashi halakar da su sai ya halakar hadda ita hadda shi dukan su gaba daya shi sa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwan ya fara zuwa ya fara ambaliya ya fara tafiya igiyoyin ruwa suna kadawa wahiya tajri bihim fi mawdin kaljibal a lokacin igiyar ruwa tana kadawa kamar dutse irin igiyar wanda duniya ba ta gani irin ta ba wala da nuhu annabi nuhu ya kira idan sa wa kana fi ma'azilin ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin yace ya kai dana ka zo ka hawo jirgin ruwa tare da mu kada ka kasance daga cikin kafirai har yanzu annabi Nuhu ya san dansa bai imani da shi ba amma akwai hanana akwai tausayi da jin kai tsakanin da mahaifi har yanzu annabi Nuhu bai fidda rai ba dansa ya zo imani da shi ya shiga cikin jirgin ruwan nan yace ya kai dana irin kan ma'ana ta hawo jirgin ruwa tare da mu wala ta kuma al-kafirina kada ka kasance daga cikin kafirai dan annabi Nuhu alaihi salam amsa da ya ba shi ne qala sa'awi ila jabalin ya'sumuni min al-ma yace a ya baba ai ga wani dutse can na hange shi zan je in hau kansa na tsira zai kare ni daga ruwa annabi Nuhu alaihi salam yace la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim yace wallahi yau babu tsira daga al'amarin Allah na azaba da halakar da mutane sai wanda ya imani sai wanda Allah ya ji kansa ya yi masa rama wanda ko Allah ya ji kansa su kadai da wanda suka imani sai wanda suke cikin jira annabi Nuhu da dansa suna tattaunawa yana gaya masa yana mayar masa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa hala bainahum al-mawj kawai sai wata igiyar ruwa ta kada ta zo ta shiga tsakaninsu fa kana min al-mughraqin sai Allah ya halakar da shi ya dalme da shi shi ma ya mutu haka ita ma matar annabi Nuhu alaihi salam haka Allah madaukakin sarki yace ta kasance daga cikin wuta wa daraballahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahum falam yughniya annahuma min Allah shay'an wa qila dakhul an-nara ma'a ad-dakhilina Allah madaukakin sarki yace buga musu misali waɗanda suka yi wanda suka kafirce Allah madaukakin sarki matan annabawa guda biyu matar annabi Lut alayhi salam da matar annabi Nuh alayhi salam Allah yace kanata tahta abdayn min ibadina salihayn waɗannan mata ku kanta ku kalla da kyau sun kasance daga cikin karkashin suna karkashin bayan misalihai sune adabin Allah Nuh da annabin Allah Lut alayhi salam fa khanatahuma sai suka ha'ince su matar annabi Nuh ta ha'ince shi matar annabi Lut alayhi salam ta ha'ince shi suka kafirce Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace muka ce musu ku shiga wuta tare da matan shiga to wannan shi yake nuna mana cewa ashe imani da kika ga kina da shi Allah madaukakin sarki ya ga dama ya mutu ga mangatar da datar da ke da shi ba wai iya wa'azi yake sa mutun ya shigo addinin musulunci ba a dace ne daga Allah madaukakin sarki sannan wannan shi yake nuna mana cewa matukar mahaifi ko mahaifiya ko wanda yake da mas'uliyya akan sa ta kula da wasu jama'a ko mutane matukar Allah madaukakin sarki ya ga zuciyarsa ya iyayen sa dan ya dora su akan hanyar madaidaiciya amma sun fi karfin su ne sun bijire masa Allah ba zai kama shi akan wannan ba Allah ya sa mu fahimta Allah madaukakin sarki ya jarrabe ki da yaro ko yarinya wanda ba sa ji kullun kina kokari wajen yi masa nasiha da daukan matakan da suka dace da ke da mahaifinsa ba ku yi banza da su ba ba ku yi rashin ko in kula da tarbiyyarsa ba kun yi iya abin da za ku iya gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku dama na karfi amma kuma abin ya fi karfin ku wannan Allah ba zai kama ku akai ba amma Allah madaukakin sarki zai kama ku akan abin da ku kai sakaci kuna da iko ku yaro magana kuka rabu da shi kuna da ikon da za ku sarrafa shi ya tun yana karami ya daina abin da yake dawo kan abin da yake na daidai kuka yi kuka rabu da shi sai da ya girma kuma ya fandare ko ta girma ta fandare kuma sannan kuka fara kuka kuna cewa Allah madaukakin sarki ka shirya mana su Allah ka dada mana ka dada mana bisu kanya wannan sai Allah ya tube ki akai dan kaida shine Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyul ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kowa ya lura da kansa da iyalansa wajen tsayar da su daga wuta me yake nufi da wannan shine kai bada tarbiya ta iya abin da zaka iya yi akan ka ga danka ko yarki bata shiga hanya wuce ba ta daidai ba kun ga idan iya tarbiya ne da iya bayani da iya isar da sako dukkanin mun akwai wanda yake annabin Allah Nuhu alaihi salam akwai wanda yake annabin Allah Lut alaihi salam amma an samu matarsa ta kafirce dan sa ya kafirce me dalili saboda Allah madaukakin sarki nuna komai a hannunsa yake shi yake juya zuciya yadda ya ga dama ba dabaraki bace idan danki ya shiru ba dabaraka bace kai ma idan danka ya shiru Allah madaukakin sarki ya ga dama ya shirya maka dasu akwai wanda sun fika iya tarbiya sun fika ilimin addini sun fika komai amma Allah madaukakin sarki su kuma ya jarrabe su da fadararren yaya babban abin da ake so kawai shine kowa ya tsaya abin da ya kamata ni na tsaya tsayin daka kamar yadda Bahaushe yake cewa na kula da tarbiyyar da Allah ya dora mu ke ma ki tsaya kada ki sakaci dan sakacin yanzu yana yin yawa ne shi sa galibi za ku ga abubuwan da suke faruwa yanzu da yawa wallahi ba mu da uzuri muna yin sakaci muna sa san yara da yawa a cikin zuciyar mu ba kya so a kawo miki ƙara yarki a ce yarki tayi abu kaza ba kya so a kawo miki ƙara danki a ce danki yayi abu kaza duk wanda zai kawo miki ya ce yarki tayi abu kaza ko danki yayi abu kaza sai ki dauki gaba da shi sai ki ranka kallon su a matsayin baya san ki sai kuma abin ya lalace dan ya zo ya fi karfin ki kuma sai ki zo ki ranka me sai ki ranka dana sani idan kika haka wallahi sai Allah ya tume ki bayan ya gasa miki bayan shi dan ya gasa miki aya a hannu ya hana ki bacci ya sa miki san zuciya ya sa miki ciwon zuciya idan kin koma wajen mai duka Allah madaukakin sarki kuma sai ya tsiye yake ce me yasa amanar da na baki kika kasa kula da ita kika cita wallahi sai Allah madaukakin sarki ya tume mu dukan to shi yasa duk abin da ka san danka yana yi ba daidai ba ka samu wanda zai taimaka maka wajen a gyara wallahi shine gata danki zai abin da ba daidai ba yarki za ta yi abin da ba daidai ba sai ki rufa mata asiri wai ba kya so a sani sai ki boye abin wai ba kya so asirin ta tonu idan asirin ta bai tonu ba ke naki asirin zai tonu a ƙarshe lokacin da ta jawo miki abin kunya to shi yasa kowa ya abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa kowa ya abin da zai iya abin da ya fi karfin ki Allah ba zai tome ki ba wallahi idan Allah ya ga kokarin ki kin yi iya kokarin ki kin yi duk abin da zaki danki duwar aiki ko danki akan yama daidai ce abin da yafi karfin ki wallahi Allah ba zai tule ki ba fattaqullaha mastata'tum haka Allah madaukakin sarki ce kowa ya ji tsoron Allah daidai gargwadon ikon sa amma sakacin da muke yanzu kowa ya sani wallahi ba mu da mafita a wajen Allah madaukakin sarki kowa ya kansa karatun tanus mu yi wa ƴaƴan mu tarbiya mu musu gata ta hanyar nuna musu gaskiya duk yaran da ya yi abin da ba daidai ba duk yadda kike san sa duk yadda kike san ta ki rufa ido ki mata fada ki nuna mata wannan abin ba daidai bane kuma kada ki goyi baya duk yadda zaki ki fitittike kiga kin gana ta wannan abin wallahi shine gatan da zaki mata idan kike wannan ta ji babu dadi ƙarshe idan ta girma ta zama tuliyar kirki ke zaki huta hankalinki ya kwanta ita kuma ta gane cewa gata kike mata wannan abin da kike mata shine soyayya amma idan kika kyale ta baki so a bata mata rai baki so a mata kaza baki so a mata kaza wallahi zaki kuka da idanuwanki saboda kai uwa wannan nasiha ce ga kowa ya kalla Allah madaukakin sarki baya tuhuma mutum akan abin da ya fi karfin sa amma zai tume ki ne akan abin da zaki iya yi kika hukuntar da shi Allah zai tume ki akan wannan saboda kai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kula da nauyin da Allah ya dora mana ƴaƴan mu duka da suke karkashin mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu tarbiya akan hanya madaidaiciya annabin Allah Nuhu alaihi salam ya musu addu'a Allah madaukakin sarki ya halakar da su gaba daya ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا الله مدوكي سركي ce muka tamake shi ta hanyar amar da shi da shi da wanda suka yi imani da shi daga mutanen da suka karyata ayoyinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahum kanu qauma sawin mutanen annabi sun kasance mutanen banza ne ba su da kirki sun kafircewa Allah mdoukki sarki sun ci mutuncin annabin Allah fa agharaqna mus sai muka dillimiyar da su ta hanyar saukan musu da ruwa na dufana fa agharaqnahum ajma'ina muka dillimiyar da su gaba daya bayan Allah madaukakin sarki yayi wannan ruwan da ya mamaye duniya komai sai bai halaka a lokacin komai da Allah madaukakin sarki ya gama zubar da ruwan komai ya mutu komai ya halaka to sai Allah madaukakin sarki yayi wa ƙasa umarni yace wannan ruwan da take fitowa da shi ta tsotse kayan ta dakatar sama ita mata komai da ruwan da ke fitowa daga cikin sa ta tsene shi wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي الله مدوكي سركي ce ke kasa kame ruwanki cikin kiftawa da bismillah sai ruwa gaba daya kame ruwa ce kasa ruwa dole yadin da buwa daga cikin kasa wa ya sama wa aqli in ke ma sama me da ruwanki ita ma sama ta kame shikenan sai ruwa gaba daya tafi jirgin annabi nuhu alaihi salam ya je daidai ta a wani waje da ake ce masa judi sunan waje ne ejejeje ta wazam annabi nuhu da mutanen sa suka fito daga cikin jirgin kuwa suka tabbata harkokin su to a lokacin duk mutanen da suke duniya sun halaka amma da mutanen da suke tare da annabi nuhu to sune suka ci gaba da wanzuwa kuma zuwa yanzu har Allah madaukakin sarki kuma kawo wannan lokaci da muke ciki sai Allah madaukakin sarki ya ce mi
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الضيح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يبوثون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
الله مدوكين سركي يتي وداود وسليمان يحكمان بالحرف كأنبتا مسو يا رسول الله كسر النبي الله داود da dansa annabi Sulaiman alayhi assalam iz yahkumani fil harfi yayin da suka yi hukunci game da amfanin gona iz nafashat fihi ghanamul qawm yayin da dabbobin wasu mutane suka shiga gonar wasu suka yi musu barna da daddare suka lalata amfanin gonar gaba daya Allah madaukake sarki ce kunna li hukmihim shahidina mun kasance game da hukuncin da annabi Sulaiman da hukuncin da annabi Dawud alaihi masallam suka aikata shahidina masu shedawa ne mun kasance abane da aka yi su aka yi shi akan idan mu a gaban mu inji Allah madaukakin sarki dan uwa bayan Allah madaukakin sarki ya gama ba mu kisar annabi Nuhu alaihi salam da yadda aka halakar da mutanen annabi Nuhu sai Allah madaukakin sarki ya tsallako zai ba mu kisar annabin Allah guda biyu annabin Allah guda biyu sune annabin Allah Dawuda da annabi Sulaiman da annabi Dawuda da annabi Sulaiman da ne da mahaifi annabi Dawuda alaihi salam shine mahaifin annabi Sulaiman alaihi salam wanda kuma suna daga cikin annabawan bani Isra'ila wanda Allah madaukakin sarki dukkanin su da annabi Dawuda da annabi Sulaiman alaihi salam ya ba su mulki hade da annabta wanda za ku ga galibi annaban Allah na turo su ne a matsayin mursalai ko kuma annabawa kawai wanda mulki ba abu ne da yake gaban su ba amma da annaban Allah Dawuda da annabi Sulaiman bayan mulki da Allah bayan annabta da Allah madaukakin sarki ba su kuma suna da mulki zaka ce mulki shine mulkin mutane su suke tasarrufi suke gudanar da al'amura na yau da kullun wa mutanen su su za su shari'a su za a kawo hukunci gaban su idan abu ya lalace su za a yi wa magana sannan kuma su ne shugabannin mutanen su abin da ya shafi addini duka Allah madaukakin sarki ya tattara musu waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ce annabi Dawuda da annabi Sulaiman ya rasulullah ka ambaci kissas iz yahkumani fil harf lokacin da suka yi hukunci game da amfanin gona iz nafashat fihi ghanamul qawm yayin da dabbobin wasu mutane suka shiga cikin gonar wasu suka lalata musu amfanin gonar gaba daya kuma sun yi haka ne da wushe da daddare dan abin da ake nufi da annafashu shine ar-ra'yu billahi shine yin kiwo da daddare to abin da ya faru shine wasu daga cikin mutane a zamanin annabi Dawud alaihi salam da annabi Sulaiman masu kiwo wanda ake kira da makiyaya masu dabbobi suka koro dabbobin su da daddare suka zo suka shiga wata gona ta wasu mutane wanda amfanin gonar su ya fara dagawa ya fara girma wadannan dabbobi nasu suka shiga cikin wannan gona suka lalata ta gaba daya malaman tafsiri suka ce duka babu abin da suka ba musu ko ganye ba su bari ba duk gaba daya suka lalata musu amfanin gona saboda haka su wadannan masu gona da gari ya waye suka ga abin da ya faru sai suka tuhumi wadannan masu dabbobi suka ce lalle ba za su amince ba za su yarda ba sai an biya su saboda haka sai suka dunguma sai wajen annabin Allah Dawuda alaihi salam a matsayin sa na mai mulki shugaba wanda zai musu hukunci to da suka je kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa cewa lokacin da suka je sai annabin Allah Dawuda alaihi salam ya nemi ba'asin me ya faru tsakanin su su masu gona sai suka mai da bayani cewa gonan mu ce mun yi shuka ta kai gwargwadon adadin kaza wasu daga cikin malamai tafsiri suka ce abinda suka shuka shine kayan amfanin gona ne kamar a ce irin su shinkafa ko masara ko dawa abinda da yake kwaya haka wasu kuma suka ce a karam ne shine inibi ana inibi ne a gonar to amma dai koma dai menene Allah madaukakin sarki bai bayyana mana ainihin ko asalin menene ba sun dai shiga cikin gonar su sun musu barna to annabi Dawud yana ba shi suka bayyana masa da bayani cewa ai sun saki dabbobin su ne da daddare sun je sun musu barna sun lalata musu gona yanzu gonar su ba abin da zai mora a cikin ta annabi Dawud alaihi salam ya tambaye su cewa abin da suka faɗa haka ne aka tambaye masu me kenan masu dabbobi suka amsa cewa eh abin da suka faɗa haka ne dabbobin sun je sun musu barna annabin Allah Dawud alaihi salam hukuncin da ya a lokacin shine sai ya ce tunda abin ya zama haka ku waɗannan masu dabbobi ina dabbobin ku suke suka ce ga su can yace to dukkanin dabbobinka gaba ɗaya na kwace na karba na bawa masu waɗannan masu shukar da kuka lalata wa gonar su saboda haka a madadin abinda kuka yi musu na lalata musu shuka dabbobin ku gaba ɗaya na kwace na ba su, ku kuma ku tafi gaba ma kun ƙara. Shine hukuncin da Annabi Dawud alaihi salam yayi. To lokacin da suka fito, Annabi Sulaiman alaihi salam shi yana waje, yana matashi, yana saurayi, sai ya tambaye su cewa wannan irin hukunci mahaifi na Annabin Allah Dawud alaihi salam ya zartar. Sai suka bashi labari, ai ya kwace dabbobin gaba ɗaya ba masu gona. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce, ni ko idan ni ne ba irin wannan hukuncin zan yi ba. To sai aka ji aka yi Annabi Dawud cewa ai ga Annabi Sulaiman can a waje ya ce in shine ba irin wannan hukuncin zai ba, sai ya ce a sauri a kirawo shi. Wasu malaman tafsiri suka ce kuma a da ya ji labarin abinda mahaifinsa ya yi na hukunci, sai ya sauri ya shiga wajen mahaifinsa, sai ya ce ya baba, ni ko idan ni ne hukuncin da kai ba irin sa zan ba. Sai ya tambaye shi ya ce wani irin hukunci za ka yi. To shine sai ya ga masa abinda zai yi, ya ce in ni ne abinda zan yi shine wannan dabbobi da suka shiga suke barna a gonan mutane zan karɓe su ne gaba ɗaya, sai in bawa masu gona, amma ba na ba su ne gaba ɗaya ba. Za su je su ci gaba da amfanuwa da abin da yake jikin dabbobin, duk nonon da za su taƙa za su yi amfani da shi su sha, duk nau'in da ake bi amfana da dabbobi za su amfana da shi. Idan da za a haifi sabon haihuwar dabba ma irin ɗan jaririn dabba haka, to nasu ne shi ma a ciki. Su kuma waɗannan masu ainihin dabbobi da suka je suka yi ɓarna, sai a je a nuna musu waccan gona da dabbobin suka yi ɓarna, sai su je su samo shuka, su yi shuka a gonar, su shuka musu abin da suka lalata musu, sannan su ci gaba da kula da noman da gonar, suna bata ruwa har sai ta fito tsayinta ya yi daidai da yadda aka lalata ta. Idan ya yi daidai da yadda aka lalata ta, sai su masu gona su zo su karɓi gonarsu, su kuma su dabbobi sai a yi mai, sai a mai musu da dabbobinsu. Ina fata an fahimta. To abinda Annabi Sulaiman yake kun ga a wanne hukunci ne ya fa cikin hukuncin nan guda biyu, na Annabin Allah Sulaiman ko na Annabin Allah Dawuda? Na Annabi Sulaiman ko? To shine sai Allah madaukakin sarki ce fa fahamna ha Sulaiman, sai muka fahimtar da hukunci na daidai wa Annabin Allah Sulaiman alaihi salam. Amma sai Allah madaukakin sarki ce wa kullan, kowanne ɗaya daga cikin Annabi Dawuda da Annabi Sulaiman alaihi salam, atainahu hukman wa ilma, mun fa bashi hukunci shine adabta da ilimi da kuma ilimi. To shine malami suke cewa wannan hukunci da Annabin Allah Dawuda yayi, Annabi Sulaiman alaihi salam ya ci aqubinsa, ya ci gyaran sa, kuma shi mahaifin nasa ya karbi gyaran. Menene shin wahayi ne ga Allah madaukakin sarki ko kuma ijtihadi ne daga gare su? To wasu daga cikin malami suke ce ai wahayi ne, dan annabawan Allah duk abin da suka aikata to daga wahayi ne. Saboda haka abin da suka yi wahayi ne, sai dai abin da Annabi Dawud alaihi salam ya aikata ya zama mansufi, shi kuma abin da Annabin Allah Sulaiman alaihi salam ya aikata shi ne ya zama nasiha. Ma'ana abin da Annabi Sulaiman ya sauke ya goge abin da Annabi Dawud alaihi salam ya yi, an samu nasikh da mansukh kenan anan wannan. Wasu malami suka ce a'a, ai idan makalli siyakin ayoyin yadda suka zo babu zancen wahayi anan, dukkanin su ijtihadi. To anan ne Abu Abdullahi al-Khurtabi ya shiga ya fita dan ya tabbatar da cewa shin zai yi ma ya kasance annabawan Allah suna ijtihadi? Za ta yi ma a ce annabawan Allah akwai ijtihadi a cikin al'amuransu ko kuma duk abin da suka yi wahayi ne? Wanda da ƙarshe rinjaye da cewa akwai yiwuwar annabawan Allah akwai abubuwan da za su yi ijtihadi a kansu, daga ciki akwai wannan. Saboda idan da ba ijtihadi ba ne wahayi ne, babu yadda zai kuma Allah madaukakin sarki ya ce fa fahamna ha Sulaiman, sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman abin da yake daidai. Kun ga abin da annabin Allah Dawud ya menene kenan? Kuskure ne. Ina fata an fahimta. To ta yaya za a yi kuma a ce an yi annabin Allah wahayi kuma ya zama kuskure? Za ta yiwu? Ba za ta yiwu ba. Saboda haka malamai suka ce ijtihadi ne. Annabin Allah Dawud alaihi salam ya iya kokarin sa ga yayi hukunci a kansu. Ku dan me za ku zo ku saki dabbobinku su zo su cinye musu amfanin gona, tunda kuka yi haka da ganganci, to na kwace dabbobin nan ku na ba su. Shi kuma Annabi Sulaiman alaihi salam sai ga ai abin da yake ai abin da yake za a samu matsaya a tsakiya, kowanne ya ji an masa abin da ya kamata, sai ya ce to ni ina gani abin da ya kamata shi ne ku kawo dabbobin ku waɗanda aka bata amfanin gona, ku je ku karɓa ku ci gaba da amfanuwa da dabbobin, ku kuma ku je ku gyara musu gonarsu, ku shuka abin da kuka cinye musu har sai ya fito ya zo tsayin da yake, sannan sai ku zo karɓa dabbobin su kuma su je su ci gaba da me da noma gonarsu. To abin da suka yi kenan. To anan ne malamai suka ce ashe wannan abin da annabawan Allah suka yi da Annabi Dawuda da Annabi Sulaiman dukkanin su menene? ijtihadi to amma da man shi kaida shine duk mai ijtihadi a matsayin sa na alƙali dan anan wajen shi annabi Dawud alaihi salam da annabi Sulaiman duk a matsayin su ne na masu mulki alƙalai wanda alƙalanci suke annabi irada amsi tsartabata a gare shi a cikin hadisi ingantacce yake ga mana cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid idan alƙali mai hukunci yayi ijtihadi wajen wani hukunci ya kokarin ya fito da gaskiya amma saboda ajizantaka da gazawa irin da Adam sai ya kuskure to ba shi da laifi zai samu lada guda ɗaya ne kawai amma idan mutum yayi kokarin yin hukunci yayi kokari wajen fito da abin da yake shine na gaskiya kuma sai ya dace ya gaskiya ya adalci ya da lada biyu ashe kun ga da wanda ya daidai da wanda bai daidai ba tana da laifi ba su da laifi ta zai mutum a ce ya yi laifi kuma an ba shi lada ba za ta yi saboda haka da annabin Allah Dawuda da annabi Sulaiman alaihi salam dukkanin su sun yi menene sun yi ijtihadi kuma kowane yana da lada gwargwadon aikin da ya yi kuma wannan dama shine asali a shari'a Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi duk mutumin da yake kiwon dabbobi musamman irin za ku ga a ƙauyuka tunda dabbobin su ba abinci suke so musu ba galibi sakin su suke tafi su je su abin da su kiwo to galibi kuma kiwon nan da suke tafiya sukan tafi daji ne wanda kuma a dajin nan su kuma ne suke noma akwai gonakin mutane to kaida shari'ance shine duk mutumin da ya saki dabbobin sa idan da rana ne kai mai gona to ka kula da gonarka idan dabbobi suka shiga gonarka da rana suka barna laifin yana kanka mai dabbobi ba abin da zai biya ka amma idan da daddare ne to wannan kuma lokaci ne na hutu zaka je gida ka huta idan ka saki dabbobin ka suka shiga gonar mutane suka yi masa barna to sai ka biya shine kaida kamar yadda koyayi hadisi akan haka wanda al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Ibn Majah daga Bara da Azib Allah kara masa yarda yake cewa taguwarsa ta shiga lambu ko gonar wasu mutane ta je ta yi musu barna taguwar al-Bara bin Azib ta yi musu barna faqa ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ahli al-hawa'id hijzaha bin nahar wa ma afsadat al-mawashi bil layli dominin al'aliya to sai Allah tira da amfi tsara tabbata a gare shi hukunci yace daga yanzu duk wanda yake da gona ya kiyaye gonarsa ya kiyaye lambunsa da rana Allah madaukakin sarki amma da daddare shi kuma bai dabbobi sai ya kiyaye dabbobinsa idan ya sake su suka je suka barna to su ya biya Allah tira da amfi tsara tabbata a gare shi hukunci akan haka saboda haka ne kaidar hukuncin ko da a shari'ar Allah tira da amfi tsara tabbata a gare shi haka yake shi sai idan kina kiyon dabbobi ya kamata ki rinka kula da kayanki wannan fara nufin lambu ko gona ba gidan mutane ba yawwa dan yanzu galibi za ku ga mutum yana da dabbobi ba ya iya kula da su sai ya saki dabbobin su je su yi ta cin da Allah ya isa shi da ake cewa kiwon Allah ya isa kenan mutum ya sayo gari mutum ya je ya yi wani aje gari za a yi abinci mace ta shiga daki tana hutawa kawai sai akuya ta shigo ta makota sai ta sanya mata gari kin sanya masa raki ko geranki a tsakar gida sai awakin makota sai su shigo su sanya miki garin ki ko kuma masa raki ko dawaki to duk wannan irin wannan ba wannan ake nufi ba wannan ko da rana ne ke da kika saki dabbaki ta shigo har cikin gidan mutane wanda laifin naki ne sai kin biya shine abin da ya kamata sai kin biya ko da rana ne sai dai idan ita mai garin ta ga dama ta ce to ta yafi miki to wani abu ne da ba amma ka'ida shine naki ne laifin sai kin biya dan me yake sake ta idan a cikin gari kika siyo dabba to ki turke ta ki rinka ba ta abin da ta ci dan saboda Allah yanzu idan muka kalla a cikin garin nan a cikin unguwar Hausawa yanzu na dabba ta je ta kiyo ku ga mu inda za a ce ciyawa ce ko riya dabba ta je ta ci ta kiyo dan Allah akwai to ke ba kin san in kika sake ta je ta ci me ta ci abin wani ne dan Allah ba ka bane to idan kika sake ta je ta saba wani kuma kin yi kiwon Allah ya isa ko mutum bai ci Allah ya isa ba sai Allah ya saka masa Allah madaukakin sarki ya samu dace al-Imam Hasan al-Basri ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'i yake cewa laula hadhihi al-aya la ra'aytu al-qudha wa halak yace wallahi da ba dan wannan ayar ba da ta bayani game da hukuncin annabi Sulaiman da annabi Dawud alaihi salam yace da ana gani da yawa daga cikin alƙalai sun halaka me dalili to duk hukuncin da alƙali yayi ko yayi kokari a ce in ya kuskure sai Allah madaukakin sarki ya kama shi akai da dalil alai ba su kai labari to amma sai Allah madaukakin sarki ya kalla gazawarsu a matsayin sa na dan adam sai ya kaddara abin cewa idan suka yi kokari iyakacin iyawarsu da ilimi da sanin ya kamata da bincike sai abin ya kubuce musu ko da sun yi kuskure Allah ba zai kama su ba zai ba su lada daya yace amma idan suka yi abin kuma suka dace za a ba su lada biyu saboda annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisi ingantacce ce alƙalai kala uku ne ce alƙalai guda uku ne guda biyu suna wuta guda ɗaya ne aljanna alƙalin da yake aljanna shine alƙalin da yaje ya koyi alƙalanci yake yin sa da ilimi da basira ba da jahilci ba sannan kuma yake yin adalci a duk hukuncin da zai tsakanin wanda suka zo wajen sa wannan shi kadai ne dan aljanna na biyu shine wanda yaje ya koyi alƙalanci yana da irin ilimin alƙalanci amma kuma zalunci yake yi da ilimin sa da komai amma idan ya tashi hukunci sai ya zalunci wannan dan wuta ne inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na uku shine wanda dama san alƙalanci bai iya shi ba da kaya shige shi shigan menene ake ce masa shigan shantun abin da ake ne ake to haka yi masa bai san shi yadda ya kamata ba sannan kuma sai ya je yake mutane hukunci da zalunci wannan shi ma dan wuta ne Allah madaukakin sarki yake yi ƴan uwa akwai wata kissa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayar a cikin hadisin da Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin igatacce littafin su daga sahabi Abu Huraira kissa tayi kama da wannan sak sai dai kawai a mazmunin kissar abinda kissar ta fara akai shine aka samu bambanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari cewa wasu mata ne guda biyu da babba da karama suna da aya kuma da yayan su kanana ne ɗan jarire gaba daya ba za ka iya tantancewa ne ya girma wani ba a cikin su wata rana sun aje yayan su ba sa nan gaba dayan su sai kirke sai ya shigo sai ya dauki dan daya daga ciki ya je kashe shi ya cinye to da aka zo sai aka rasa danwa aka dauke ita babbar ta dage ta ce wallahi dana ne danki aka cinye karamar ta ce ina wallahi danki ne aka cinye nawa ne wannan wanda ya wanzu sai suka da hukunci sai gaban annabi Dawuda alaihi salam annabin Allah Dawuda alaihi salam da suka shiga wajen sa ya ji magana kowace daga cikin su sai ya fahimci kamar babbar ta fa gaskiya saboda ta fi iya tsara bayani da kalamai sai ya fahimci kamar ta fa gaskiya sai ya ce to ke dai dan nan naki ne da alama gaskiya ke ba naki bane ke hakuri sai aka dau dan sai aka ba babbar sai suka fito to suna fitowa kamar wancan annabi Sulaiman alaihi salam shi kuma yana waje shine sai ya kira sai ya ce me ya faru suka ce ai hukunci annabi Dawuda alaihi salam ya mana dan da aka dauke yace na karaman ne ta yi hakuri shi kuma wanda ya saura aka ce na babban ne aka ba ta yace a'a idan ni ne ai ba haka ya kamata ne ba yace abin da za a yi shine ku je ku kawo wuka aka ce aka masa wuka ga yawa jini na wuce yace to yanzu abin da zan yi shine zan raba shi biyu shi dan jaririn fa shi zan raba shi biyu keke daure biyu keke daure biyu kowa ba tana cewa na ta bane in aka raba biyu ba an raba girgima ba kenan to shi kenan an raba girgima ya ce kowace sai ta ɗaura bi ta kama gabanta annabi Sulaiman alaihi salam yana faɗin haka ita babbar sai ta ce gaskiya ku da an yi adalci wanda ai haka karamar sai ta ce a'a wallahi na ban mata a bata na kenan kila bata kun bi mutan karamar ta ce a'a wallahi kada aka shege ya haƙuri ya annabin Allah Allah ya maka rahama dan Allah a bata na yafe wallahi na ban mata annabi Sulaiman ya jiyo ya ce ina dan abani ya ce wannan karaman naki ne ke ba naki bane ki tafi ba mu ji ina fata an fahimta kun ga nan ma fafa hamna ha Sulaiman sai Allah ya dauke sarki ya fahimtar da annabi Sulaiman alaihi salam hukuncin da annabi Dawud alaihi salam yayi bai dace akan sa ba to amma dukkanin sai Allah ya dauke sarki cewa kullan atayna hukman wa ilma dukkanin su gaba daya mun ba su ne hukunci shine annabta wa ilman da ilimi Allah madaukakin sarki yace wa sakharna ma'a dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr min yassarewa mun sakharewa annabi Dawud alayhi salam duwatsu da kuma tsuntsaye yusabbihna suna yin tasbihi tare da shi ɗaya daga cikin baiwa da Allah madaukakin sarki wa annabi Sulaiman alayhi salam shine Allah ya bashi dadin murya Allah ya bashi sauti mai daɗi ta yadda idan ya zo yana karanta littafinsa na zabura tsuntsaye zuwa suke su taru akan su suna maimaita abin da yake karanta yana karantawa suna bin sa hakanan duwa ku duba dutse fa dutse annabi Dawud alaihi salam yana yin tasbihi yana yin karanta zabura su ma suna bin sa haka Allah madaukakin sarki yace ya jibalu ma a'awwibi ma'ahu wat-tayr Allah madaukakin sarki yace ya jibalu ya ku duwa tsu a'awwibi ma'ahu ku rinka memeta ku rinka yin tasbihi tare da shi wat-tayr kuma tsuntsaye ku zo ku rinka yin tasbihi tare da annabi Dawud alaihi salam a can kuma cikin surat safat Allah madaukakin sarki cewa wasbir ala ma yaquluna wazkur abdana dauda zal ay innahu awab sayta inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq sayta wat tayra mahshuratan kullun lahu awab Allah madaukakin sarki ce mun yassare masa duwa su da suke yin tasbihi tare da shi da safe da kuma lokacin hantsi yace wat tayra mahshura haka nan tsuntsaye su zo taru akan sa kullun lahu awab gaba ɗayan su suna kokarin yin tasbihi tare da annabin Allah Dawud alaihi salam saboda yadda Allah madaukakin sarki ya bashi dadin Maryam duwatsu da tsuntsaye suna yin tasbihi tare da shi shi sa wata rana annabi tsira da mafi tsara tabbata a gare shi ya zo wuce kuma yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da mafi tsara tabbata a gare shi ya zo wucewa ta unguwarsu Abu Musa al-Ash'ari sai ya ji shi yana karanta alqur'ani to Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya bashi sauti mai dadi Allah bashi sauti mai dadi dan kira da mutum tsara tabbata a gare sai ya tsaya yake sauraron karatun alqur'anin wa Abu Musa al-Ash'ari annabi sai da ya saurara sannan sai ya tafi Abu Musa bai san annabi yana saurara sa ba sai da safiya ta yi sai annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi yake gaya wa Abu Musa al-Ash'ari cewa ai jiya na zo wucewa ta layin ku naji kana karanta alqur'ani mai girma yace kai laqad utita mizmaran min mazamiri ali dauda yace tabbas hakika wallahi an baka dadin murya da sarewa irin wacce aka bawa iyalan annabi dauda abin da yake nufi irin wacce aka ba annabi dauda shi kansa yadda aka ba annabi dauda dadin murya da sauti kai ma an baka irin wannan sai Abu Musa al-Ash'ari yake cewa kai wallahi ya rasulullahi da na san kana nan kana jina ai da na ƙara gyara muryata na ƙara feke muryata na ƙara dada da sauti na dan ka ji ka ƙara jin dadi ya rasulullahi saboda haka annabi Dawud alaihi salam duk lokacin da yake tasbihi tsuntsaye da duwatsu suna maimaita tasbihin a tare da shi Allah madaukakin sarki yace wa allamnahu wa kunna fa'ilina mun kasance masu aikata hakan ne mun kasance masu yassarewa annabi Dawud alaihi salam tsuntsaye ne da duwatsu su tasbihi tare da shi Allah madaukakin sarki yace wa allamnahu san'ata labusin lakum muka kuma sanar da annabi Dawud alaihi salam sana'ata labusin lakum kera silke danku kera silke a gare ku danku li tuhsinakum min ba'atikum dan ya baku kariya daga yakin ku Allah madaukakin sarki ya kara ga annabi Dawud alaihi salam ɗaya daga cikin ni'imomi da ya masa yace wa allamnahu mun sanar da annabi Dawud alaihi salam sana'ata labusin lakum kera silke kera silkenku ma'ana kera muku silken da za ku yi amfani da shi li tuhsinakum abinda ake cewa silke shi ne irin rigar da ake sawa don ta kare mutum daga sukan mashi ko saran takobi ko harbin kibiya lokacin da ake yaki irin rigar karfi ana ji an san ta ko riga ce da ake yanta ta karfi haka idan aka harbi mutum da kibiya idan ta samu jikinsa to sai da ta samu wannan rigar ta karfi kibiya sai ta faɗi ko saran mutum ake da takobi sai da a taru wannan karfan ba zai shiga jikin sa ba to silke kenan suna amfani da shi a da lokacin da suke yaƙoƙi to annabi Dawud alaihi salam Allah madaukakin sarki ya koya masa kera irin wannan silke na yaƙi sai Allah madaukakin sarki ya ce li tuhsinakum dan shi wannan silken da kuke sawa ya baku kariya min ba su kuma daga yaƙoƙin da kuke yi Allah madaukakin sarki ya ce fa hal antum shakiruna shin ba za ku gode wa Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Dawud alaihi salam makeri ne bayan annabtarsa kun ga na farko mai mulki ne na biyu bayan mulkinsa ga annabta bayan annabtarsa kuma duk da ka bai zo na ba yana da sana'a da yake ita ce kira kana nabiyullahi Dawuda najjara makeri ne to shi kirar ta sama irin yanayin technology da Allah madaukakin sarki ya sare masa ta sha bamban da duk wani technology da kika sani a duniya dan shi abinda Allah madaukakin sarki ya ce masa shine wa alanna lahul hadid an'imal sabighatin wa qaddirti sard Allah madaukakin sarki ya ce mun lausasa masa karfi yadda kika ga karfi da karfin sa babu yadda da mutum ya iya dauka karfi inda karfe ne ya lankwasa shi bare ya ja shi ya fara dashi amma yadda Allah madaukakin sarki wa annabi Dawud alaihi salam yadda kika ga cingam a bakin ki idan kika ci cingam kika fito da shi da Allah kike masa zaki taba shi ko kuma ki dunkule shi ko ki da abin da yake so da shi ko kuma yadda kika ga malawa fulawa idan aka mulmula fulawa idan kin ga kin ga dama sai ki sa abu sai ki ne sai ki fada data ko ki ke ko ki miti fayil ko ki duk abin da ki gama da ita saboda me tana da laushi to yadda kuka gama ta sane wa fulawa yadda suke sarrafa ta yadda suke bukata haka Allah madaukakin sarki ya yassare wa annaban Allah Dauda karfi yake mulmula karfi haka yake karfi duk karfin da ya dauka yanzu ya lankwasa shi da hannu ba fa da wani karfi ba da hannu zai lankwasa shi yayi majaujawa ko yayi barandani ko yayi takobi ya fada dashi ko yayi bashi duk abin da ya ga dama haka yake haka Allah madaukakin sarki ce wa alanna lahul hadid da Allah yanzu akwai technology irin wannan babu Allah madaukakin sarki ce ani'mal sabighatin wa qaddirti sard ka kera ka aikata duk wasu sulke waɗanda suke masu gamammiyar saka wanda suke a harade wa qaddir sannan ka gurgurda ka hada tsakanin karfe da karfe ta yadda ba zai bude da yawa ba yadda idan kibiya ta zata yi kan mutum ba zai kuma tsuke da yawa ba ta yadda mutum zai ji zafi daga cutar da shi kai shi daidai wa daidai wa qaddirti sard asard shine ai nasad dard wannan sakar da take jikin sulken shine asard haka Allah madaukakin sarki wa annabi Dawud alaihi salam baiwa saboda kai kasance mutum ne da yake ci da gumin hannunsa da sana'arsa ta ta abin nan sassaka ko ta abin nan ta kira da ita yake ci shi yasa a cikin hadisi annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe yake cewa annabin Allah alaihi salam Dawud ya kasance yana ci ne daga abin da hannunsa ya samu wa kana nabiyullahi Dawud ya akulu min amal yadihi annabin Allah Dawud ya kasance yana ci ne daga hannunsa daga abin da hannunsa yayi aikin da hannunsa yayi saboda malamai suka ce kowanne annabi daga cikin annaban Allah gaba daya da Allah ya turo kowanne sai da Allah madaukakin sarki ya bashi sana'ai babu wani annabi daga cikin annaban Allah da yake ci ma zaune babu abin da yake sai dai aka wasa raka kawai a bashi babu wannan kowanne annabi daga cikin annaban Allah ma'aikaci ne akwai aikin da yake shi sa manzon Allah tsira da mutum tsara tabbata a gare shi yace Allah bai taba turo wani annabi daga cikin annabawa face sai ya kiwon dabbobi kowanne annabi sai da ya kiwon dabbobi sabai suka ce rasulullahi kai mai kai yace na yi kiwon dabbobi a maka ala qararibin akan wasu yan kwabbai da ake bani annabi ya kiwon dabbobi ana biyan sa mutane gida ka za su kawo dabbobin su wancan su kawo dabbobin su a hada annabi ya fita da su idan ya dawo a dauki wani abu a bashi wannan ba sana'a bace sana'a ce to abin da ya kamata kenan kowanne mutum ya samu kansa abin yi domin ya kare mutuncinsa domin ya kare mutuncin iyalansa dan duk wanda ya dogara da wani ko ya dogara da abin wani wallahi wulakanci yana binsa idan wulakanci bai bi ka ba zai bi iyalanka idan bai bi iyalanka ba zai bi iyayenka kana ji kana ganin zai rinka iyayenka gori saboda haka kowa ya tashi neman annabawan Allah sun kowa tsarki sun kowa sanin addini idan addini ne annabawan Allah sun kowa sanin addini amma kowa da sana'arsa annabin Allah Dawud alaihi salam kana najjara makeni ne to musuwa yanzu da mutum zai ce ba zai sana'a ba saboda haka ɗaya daga cikin darasin da ya kamata mu ɗauka a wannan kissa ta annabin Allah Dawuda alaihi salam alaihi salatu wasalam kenan Allah madaukakin sarki ya ce fa hal antum shakiruna shin ba za ku gode ba irin wannan baiwa da falala da Allah madaukakin sarki ya muku malamai suka ce fa hal antum shakiruna ya zo ne da siga ta istifham ta kamar tambaya shin ba za ku gode ba amma suka ce yuradu bihi al-amr sai dai kuma umarni ake nufi da shi abinda ake nufi ushkuru ku gode kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa hal antum muntahuna da ya bayani akan giya da chata ya ce fa hal antum muntahuna shin ba za ku daina ba kun ga sayyidina Umar kamar yadda Amiruddin Shankiri yake mana cikin tafsirin sa cewa sayyidina Umar da ire-irensa lokacin da suka gane abinda Allah yake nufi sai suka ce intahaina ya rab ya ubangiji mun daina mai da Allah madaukakin sarki ya ce fa hal antum muslimuna shin ba za ku miƙa wuya ba ai abinda ake nufi aslimu 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 ku miƙa wuya ku miƙa wuya saboda abinda Allah manka sarki yake nufi shine ku gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya muku wannan tagomashi da Allah manka sarki wa annabin Allah Dawuda ku kalle ta a matsayin baiwa ta musamman da Allah ya yi masa wanda bai taɓa yi wani mutum ba saboda haka ku gode masa dan uwa dole mu dakata anan saboda lokaci ya riga yayi nasu a ce mun karasa kissar annabi Sulaiman alaihi salam amma lokaci ya yi dole mu dakata anan insha Allah ta'ala ranar asabar idan Allah ya kai mu za mu tashi kissar annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman shine sarkin da Allah ya bashi sarautar da bai taɓa ba wani ba a doran ƙasa kuma har Allah ne ya kasance sabai a ba wani ba za ku zo ku ji irin sarautar da annabi Sulaiman alaihi salam yayi wanda sai kowanne ɗaya daga cikin ku ta bashi sha'awa kwarai da gaske Allah ya samu dace abinda baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah.